narre subhana bi girma kowa rike qur'an ba zai siyace ba
wane mutum maganar subhana bi girma kowa rike qur'an ba zai siyace ba
allah da kai ni ka fara batu mafi girma dangon ka dai na amin tunane ni alfarma baiwar da kai mani da ka dado ta yanzu ma bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama kanfa na cin mahako ba dan iyawa ba
wane mutum maganar subhana mai girma kowa rike qur'an ba zai siyace ba
karo dugu na salati da bai kidayo ba kun wanda alkadarin sa ba zai misalto ba khairul anami da bai taba kuskure san ba tadiyan gidansa da mata yansa ba wai ba da sahabu
da Allahu min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أن وما سرارم دغا wannan gidan radio mai albarka na aminci radio akan mita 109.3 zangon FM daga nan birnin Kano number 2 kan titin Independence Road ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda muka sani a cikin wannan shiri mai albarka na taskar alqur'ani wanda muke gabatar da shi duk sati ranar litinin daga misalin karfe 3 zuwa 4 wanda kuma in uwa ka da manta cewa wannan shiri ne da yake zuwa kai tsaye ta wannan gidan radio mai albarka wanda muke tattauna kan kan al'amura wanda suka shafi alqur'ani kai tsaye amma a tsari na tsangaya tsangaya shine kamar makarantar allo kenan makarantun alqur'ani wanda ake haddacewa a kuma rubuta shi a kuma ci gaba da karantawa zuwa ƙarshe dai wanda kuma muna neman afuwar ƴan uwa masu sauraro kan latti da za a ji an yi sakamakon gosulan hanya da aka dan samu da kuma dan tsaiko na uzurrukan yau da gobe wanda kuma dama wannan wani abu ne wanda aka saba da shi a dukkan rayuwar dan adam to muna fatan Allah ubangiji ya taimaka mana ya kuma karba mana wanda in ba manta ba wannan shiri ne wanda ake gabatar da shi karkashin jagorancin Malam Muhammad Sani daga nan gidan radio Aminci wanda shi yake jagorantar shirin sakamakon baya nan ya dan yi tafiya wancan satin za a ji ba a ji shi ba wancan na samu ma haka to yau din ma gashi hakan take to amma dai gani ina tare da ku Abdul Basit Goni Rabiu Faje wanda kuma kamar yadda muka saba duk sati muna gabatar da wannan shiri tare da Goni Isa Ahmad Kashahara da kuma Goni Misbahu Aliyu Baba Goni wanda duk gaba ɗayan mu muna raka ko in ce muna rufawa Gwani Ibrahim mai albarka ko kuma in ce Gwani Ibrahim mai dahara baya wanda muke gabatar da abubuwan da ake gabatarwa a cikin wannan shiri mai albarka na taskar alqur'ani kuma idan ba a manta ba wannan shiri na taskar alqur'ani tun asali ya faro ne da sunan gwanayen alqur'ani wanda shirin gwanayen alqur'ani din nan shi ma yana nan da wannan sunan amma ba akan wannan wanda ake yi na yau litinin ba shi na gwanayen alqur'ani da matan asali ya faro ne akan gayyato ɗaya daga cikin gwanayen alqur'ani wanda suka yi gwagwarmaya a rayuwarsu da neman karatunsu kuma har Allah ya sa suka kai ga cin sun zama gwanaye to sai a tattauna da mutum akan tarihin rayuwarsa da irin gwagwarmayar da yayi da irin wahalhalu da kalubale da nasarori da ya samu a harkokin karatunsa da kuma shawarwari da yake ganin zai iya ba ƴan uwa domin su dora su mai da hankali akan wannan hidima ta wannan babban kundi littafin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani wanda shi wannan shiri daga baya sai canza akala ya koma tsarin iya in aka shigo inda suke yi shine kamar gwani Ibrahim mai dahara da shi gwani Isa Ahmad Kashahara wanda ake gabatar da harji da logogi da hikimomi da dabaru na wanda suke neman alkur'ani za su samu sauki idan sun mutu wannan hanyoyin da wanda suka samu ma dan su ƙara tabbatar da wannan abin da suka samu na haddar tashi da kuma rubutun nashi to ana haka ta kai mu ga dan uwa suka bugo waya su yi tambaya a ba su ansa in ansa ta samu a wannan satin in bata samu wani satin sai a kuma bayarwa idan bata kare ba a kuma shiga wani satin a haka har a gama daga ƙarshe dai aka yi shawarar ya kamata a sako sauka tun daga farkon Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ai tai duk kalma duk harafi duk wata aya da duk wani abu da ake da bukata a san adadin sa ko a san hikimar sa ko logar da ake bi wajen rike shi da haddace shi to Allah cikin ikon sa an samu an fara wanda mun taho wani Ibrahim yana ba mu duk sati ana yi an yi bismillahi adadin ta bismillahir rahmanir rahim guda biyu bismillahi guda uku mujriha mursiya da kuma bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala akai ar-rahmani akai bir-rahmani lir-rahmani minar-rahmani akai ar-rahimi da ar-rahimu zuwa dai ƙarshe gaba daya ga masu ma'arifa da marasa ma'arifa wanda har aka kai ga an zo lissafin kumsa ihdinas sirat al-mustaqim aya biyar kenan sai aka ga shawara da kyautatuwar cewa ya kamata a karanto waƙe na kumsa wanda shi waƙen kumsan nan magabatan mu Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka gabace mu su suka yi kokarin hidima ga alkur'ani sasa suka rubuta wa'annan waƙe na kumsa wasu suka rubuta da larabci wasu suka rubuta da yaren hausa wasu suka rubuta da kanuri wasu kuma sun rubuta da fulatanci duk da dai ni har yanzu ban samu na zo wannan na fulatanci ba to alhamdulillahi ana haka to kuma uzurruka na rayuwa yau da gobe ba shi muna kimanin wajen sati na 4 ko na 5 kenan wani Ibrahim har yanzu Allah da iko duk satin yana zuwa kan uzuri wanda yau din ma haka uzurin ne gaba daya ya ratsa da su gaba daya inda muke gabatar da shirin ni ma saboda kada a yi nusan ya zama na ba a yi shirin ba an maimaita muka yi shawarar cewa ya kamata to wani daga cikin mai hakura ya tsaya domin a gabatar da wannan shiri saboda amfanuwar da ƴan uwa suke yi da shi bai kamata a ce an bari ba ai ba wanda a yanzu haka maganar da nake muku gwanayen namu da muke gabatar da wannan shiri tare da su su gwani Ibrahim mai dahara da su gwani Isa Ahmad Kashaharan da sauran dai duk ƴan uwa waɗanda ake wannan gwagwarmaya da su ta yau da gobe da faɗi tashi maganar da nake yanzu haka suna garin Bauchi tun jiya akwai ɗan uwa gwani Yakubu wanda aka fi sani da dogon tilawa an sami karuwa a wajen shi an yi masa haihuwa haihuwa ta farko wanda kowa ya sani haihuwa ta farko ta ce wacce za a ce kalar ta daban a irin nau'inta duk haihuwa haihuwa ce amma in aka ce wannan haihuwa farko ce to tana samun wata kulawa ta musamman wanda ya yi dogo gayyata da ni kaina ina cikin wanda aka gayyata wanda ba dan da wannan shirin ya ratsu za a yi rally sunan ba to lallai da maganar da ake yanzu dinnan ni ma ina bautin nan to amma su mu alhamdulillah suna can tun jiya ana ta tilawa alqur'ani ana gabatar da al'amura sosai wanda suka shafi hidima da kuma nemawa abin haihuwa albarka an samu namiji shi kuma gwani mai suna Aliyu babu gwani akwai dan uwan sa gwani Malam Fatihu wanda Allah ya yi mahaifinsa rasuwa yanzu haka suna zaman makoki to shine babban abin da yake faruwa yasa shi ma bai sami shigowa ba to amma dai kuma menene muna gode Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana kuma a cikin wannan shiri a kuma wannan lokaci mai albarka wanda ƴan uwa idan ba a manta ba satin da ya gabata mun yi alƙawarin cewa insha Allah idan Allah ya kai mu wannan satin mai zuwa za mu tattauna ko in ce za mu yi bayani ko kuma za a tattauna kan wata tafiya da su gwani Ibrahim mai dahara suka yi zuwa garin Illallah a can ƙasar Niger da kuma garin Insharuwa wanda na tabbata babu kukunto duk wanda ya harka alkur'ani inda ya ji wannan sunan da na faɗa ya san me nake faɗa kuma ya san wani gari nake faɗa irin cida da cara da shahara da wannan gari yayi da alkur'ani wanda silsilolin mu wanda mukan ce isnadi kenan a karatu na ilimi a Hausa kuma kan ce da shi salsala shine wata sarka ko wata igiya ko wani tsari wanda kowane malami yake bawa almajirinsa bayan yayi karatu a gurin shi na dalilin sa na samun wannan karatu a gurin malamin sa shi ma ya karba daga malamin sa haka har abin ya je gurin sa ina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda a ilimin sa ana cewa da shi isnadi mu kuma mukan ce da shi a Hausa salsala to daga cikin salsalolin da muke da su a nan a kasar Hausa na karatun Alkur'ani haddata kasar insha ruwa ta Gwani Muhammadu muna da ita akwai ta Gwani Malam Muhammad Babe dan Tinki mahaifi ga uban mu Khalifa Sheikh Isaac Rabiu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama akwai salsaloli daban-daban da muke da su a nan amma dai wannan kusan su ne mashhurai da ta kasar mutanen gabas mutanen Borno da kuma ɗin nan ita ce ta arewa ita ce ta su Gwani Muhammadu da kuma nan ta su Gwani Malam dan Tinki da sauran makamantan waɗanda suke mun san samu a gurin su to wanda wannan bayani na salsala shi zai janyo mu zuwa ga tattaunawa ga wani abu muhimmi wanda yanzu muna cikin sa zan iya cewa kace kace shine abin da ya shafi na danade na gwaninta ko gwaninta ta alqur'ani da kowa zai shaida cewa yanzu a cikin wannan lokacin muke lokaci bayan lokaci ɗan uwa da malaman mu da waɗanda ya kamata sukan tara ɗan uwa su nada su a matsayin sun zama gwanayen alqur'ani wanda wannan wata muhimmiyar nukuda ce wacce nake ganin nasu a ce su ɗan uwa su Gwani Ibrahim da sauran waɗanda muke gabatarwa suna nan zamu yi wannan magana duba da cewar idan muka duba ita wannan silsila ko wannan isnadi wanda su malaman mu suke ba waɗanda suka yi karatu a gurin su ba fa haka nan ake dauka kawai a ce wani ka zo na baka isnadi na ko salsalata da malami na ya bani ita ba a'a ana bayar da ita ne ga wanda ya zauna a gurin ka yi karatu a matsayin sa na almajirin ka ya karanta alqur'ani tun daga farko har ƙarshe ya rubuta shi ya haddace shi ya san shi ciki da bayan sa ya san ilimin sa gurgudan iko to kamar yadda kai ma ka tsira a gurin malamin ka bayan ya gama zaka sallame shi ko kuma kana ganin ya kai wannan yanayi da ya kamata a ce an bashi wannan silsila to sai ka zo ka tara mutane da sauran ƴan uwan sa almajirai da wanda ya kamata na aminan ka malamai sai a ce to wani shi ma yau Allah da ikon sa yayi karatu a gurina kuma alhamdulillah ya samu abin da ya samu dan haka bisa ga sharadi na cewar abin da ya karanta din nan ya koye shi gurgudan iko ba tare da muna tsarkake shi a gurin Ubangiji ba zamu bashi wannan shahada ko wannan isnadi ko wannan silsila ta karatun alqur'ani sai shi malamin ya rubuta da hannunsa cewar ni wane na koyi karatun alqur'ani a karanci a gaban malam wane karantawa da rubutawa in kuma a karantawa ce tilawa karantawa tilawatan da riwaya kaza a gaban malam wane wanda shi ma ya karanta a gaban malam wane ya karanta a gurin shehin sa malam wane har zuwa kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wanda idan aka yi wannan shine a yanzu kamar a tsari na zamani mukan ce da shi na dungwani to shi wannan na dungwani da kunne na akwai marigayi babban malami muƙuri'i in an ce muƙuri'i shine a Hausa fassara da zamu saka tsaye shine mu ce malamin malamai saboda mai karanta alqur'ani wanda ya zama gwani a cikin sa akan ce da shi ƙare mai karatu to irin wayannan ƙare in ka hada su da yawa to malamin su shi kuma ake cewa da shi muƙuri'u mai koyar da malamai alqur'ani to shi wannan muƙuri ana cewa da shi Sheikh Hassan bin Tahir al-Muqri at-Tashadi mutumin kasar Chad ne wanda duk ina tunanin ya rasu shekara ta 2007 zuwa 2008 a dai wannan tsakanin ya rasu wanda alhamdulillahi daga cikin abinda Allah ya mana na albarkarsa ni da nake maganar nan lokacin da aka yi saukata mun je a Maiduguri aka yi saukar gidan Sheikh Umar yayin malam namu Sheikh Gwani Umar muka je a can aka yi wannan sauka kuma alhamdulillah ni ina daga cikin wanda aka yi saukan nan da su a shekara ta 2003 kuma ni allona Allah ya kai shi gaban shi Sheikh Hassan bin Tahir al-Muqri shi ya biya mun allo ya biya mun Fatiha aka biya mun suratul baqara har zuwa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun alhamdulillah ina gode wa Allah da wannan albarka da Allah ya sa na samu ta shi wannan malami wanda shi Gwani Hassan bin Tahir dinnan a daidai wannan lokacin bayan an yi saukan mu a wannan shekarar da aka nada su malan namu gwanaye Gwani Rabiu fage kenan ita wannan shekara ta 2003 wanda ƴan uwa masu saurare a halin yanzu inda duk akai abin da su suna saurare kuma suna ji wanda kafin a nada su shi Gwani Hassan ya jagoranci wannan nadin nasu wanda shi Gwani Hassan malami ne na su Gwani Habu kuma mu'asiri ne zan ce tsara ne abokin karatu ne na su Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini wanda a halin yanzu haka shine mufti na nan kasar baki daya to shi Sheikh Hassan bin Tahir dinnan al-Muqri wanda anan muka ce da shi Muqri kafin a nada su sai da yi wasu dogayen jawabai cikin harshen Larabci yake fada akwai ɗaya daga cikin malamai ina sunanin kamar Gwani Al-Mustafa sunan shi shine yake gabatar da tafsiri a gidan Shehun Borno a wannan lokacin tafsirin Azumi shi yayi tarjuma yake fassarawa kamar yana yin tafinta ga abin da shi Gwani Hassan Muqri yake fada cewar za a yi wannan nadi na wayannan bayan Allah gwanaye su su kimanin 13 a wannan lokacin ina iya cewa akwai shi Gwani Umar Sheikh Umar kenan wanda shine ya shirya wannan hidima akwai su shi malam namu Gwani Rabiu fage a wannan lokacin akwai su Gwani Sani mai ɗan dubu mai duguri Allah ya ji kansa akwai su Gwani Awwalu Nasa akwai su Gwani Ibrahim Dangaya akwai dai manyan gwanayen mu da san Maiduguri da nan Kano wanda a wannan lokacin duk a wannan shekara aka nannada su gwanayen alqur'ani to a daidai lokacin da aka zo za a yi wannan nadi shi Gwani Hassan Muqri Allah ya masa rahama Allah ya saka masa da alkhairi sai dai dogayen jawabai ya karanto yadda alqur'ani ya taho tun daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ya zo kanmu da kuma yadda ka'idar da ta sa shi karatun alqur'ani ba a yansa duk irin yadda kai da iya karanta larabci dole sai ka je ka koye shi saboda daga cikin sharadin karanta alqur'ani akwai at-talaqi wal musafaha ka cire shi a bakin malami malami ya koya maka sannan kuma ka ga malamin ga ka gashi ya zama na ga ka gashi to idan ka samu wannan ka sami isnadi kai tsaye na koyar karatun alqur'ani wanda ko da kai ma wani ya zo gurin ka zaka iya faɗa masa cewar kai ma ga wanda ya koya maka yayi wannan bayanai da irin yadda karatu da alqur'ani da hidimarsa ta taho tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kanmu a wannan lokaci sannan kuma sai ya faɗi cewa to wannan nadin gwani da za a yi ana musu wasiya da su ji tsoron Allah da kuma kankame alqur'ani a cikin dukkan halayensu na rayuwa daga cikin sharadin da ake sawa nadin gwani har da yi wa shi wanda za a nada wasiyar cewa kada ya fifita wani abun da wani abu sama da alqur'ani ya zama na alqur'ani ya zama shine tinka shanka suturarka tashinka da zamanka da kwanciyarka da duk koma menene na ka alqur'ani ya zame maka haka ya zame maka jini da tsoka ya zame maka ruwan shanka ya zame maka abincinka to idan ya zama na haka to lalle ka dabbaka wannan nadi da aka yi maka kuma ka cancance shi kuma ka ci wannan nadi kuma ya faɗi cewar idan an ce gwanin alqur'ani me ake nufi da gwanin alqur'ani a wannan lokacin yayi bayani yake to an ce gwanin alqur'ani shine wanda a duk sanda ka same shi a kowane hali yake ciki ko halin farin ciki ko na damuwa kowane irin yanayi yake ciki a rayuwa idan kai masa tambaya da alqur'ani akan alqur'ani zai baka ansa wannan shi ake cewa gwanin alqur'ani kai masa tambaya akan abin da ya shafi karanta alqur'ani ko rubuta shi ko ta wani abu a cikin sa to idan ka tambayi wannan bawan Allah zai baka ansa akai sannan kuma maganar rubutunsa wanda zai iya rubuta alqur'ani da kansa ba shi da bukata zuwa ga ya duba wata takardar kofi kenan ba sai ya kofa akan wata takarda ta alqur'ani ba zai iya rubuta shi tun daga farkon Fatiha zuwa karshen minal jinnati wan nas ba tare da yayi kokonto ko kuma samun wani gyara ko wata barna a cikin abin da ya rubuta ba a takaice wannan shine bayanan da shi Gwani Hassan Ibn Tahir Al-Muqri yayi a wannan taro da aka yi na ita wannan sauka ta mu to wannan shi yake nuna cewa idan mun auna da irin wancan lokacin tunda zuwa yau shekara kamar 18 kenan baya in mun auna da irin yanayin yadda ake gudanar da wayannan harkoki na nada nadan yan uwa da ake yi zamu ga cewa abin ya sha bamban kwarai da gaske kuma abin an saukake shi saukakewa ta yawa wanda wannan kiran akwai daya daga cikin iyayen mu ko in ce wasu daga cikin iyayen mu da malaman mu wanda suka wajjahar da mu kan ya kamata mu yi kira zuwa ga yan uwa waɗanda suke kokarin a nada kuma da wannan sabo ne na wannan shiri duk sanda muka zauna ba a rasa wata nasiha da zamu yi wa junan mu dangane da wani abu da muke gabatar da shi wanda ya kamata mu gyara muna ganin gyara ne to suka kira ga cewa shine akwai Gwani Kabiru Yakubu Allah ya saka masa da alkhairi kowa ya san shi a garin nan duk mai karanta alkurani an ce Gwani Kabiru Yakubu ɗaya ne daga cikin alƙalan musabaka ma na nan jihar Kano da kuma Gwani Malam Bashir Gwammaja wanda aka fi sani da Gwani Dan Mahiru jiya ranar Lahadi kenan akwai zama da ake yi na karatun sati-sati na tilawa alkur'ani da ake yin ta tun Khalifa Sheikh Isa Qurabi yana da rai kuma alhamdulillah har zuwa yanzu wannan karatu ya dore wanda karatu ne aka waro su daga cikin manyan malamai suke gabatar da shi duk sati a nan saman shi tilawa ake yi in ban manta ba dai kamar izu uku ne wani lokacin izu hudu yadda dai ya samu ko izu shida to in aka yi asabar sai a yi Lahadi to bayan an fito sai suke tattaunawa tsakanin shi Gwani Kabiru da shi Gwani Bashir Dan Mahiru kan wannan kadiyar da wayannan mas'alolin to sai suke ba da shawara cewa ya kamata kafin mu samu lokacin da zamu gayyace su shigo wannan shiri da kansu su ja hankalin yan uwa su yi wannan bayani mu fara yin matashiya akai mu fara yin matashiya akan wannan al'amari lalle ya kamata waɗanda suke wannan harkoki na nada nadi na gwanaye da su waɗanda suke zuwa su ba da sunan cewa a nada sun to su fa sani alqur'ani har kullum ba wai a baki yake ba a aikace yake dole sai an ganka a matsayin ka na wanda kake makarantun sa a dinga ganin alqur'anin yana bayyana a cikin dabi'unka wanda kuma wannan hadisi ne karrar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nana Aisha aka ruwaita daga gare shi take cewa ya ake tambaye ta ya halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai take cewa ai kana khuluquhul qur'an ba shi ɗayan halayen sa halaye ne na alqur'ani to kai ma a matsayin ka na mai karanta alqur'ani na makarantun sa wanda kake fatan ka tabbata akan wannan harka to ya kamata lalle ka sani dabi'un ka su zama irin na alqur'ani kuma ai hakuri da dage san sai ka kai wani mataki da malamin ka ko wanda yake gaban ka yake kai in kai hakuri yau da gobe ta Allah ce ko in ce in muka yi hakuri yau da gobe ta Allah ce a hankali zamu je inda bamu zata ba a rayuwa kawai dai abin da yake damun mu wani lokaci shine dage da kuma san sai an kai gurin da lokacin zuwan sa bai ba amma komai abu ne wanda yake na lokaci dan haka yana da kyau su yan uwa waɗanda suke gabatar da wayannan nadanadi ko wayannan shahadat da ake bayarwa da asanid na karatun alqur'ani su sani cewa ba a dauka a bayar da su ga wanda bai haddace alqur'ani ba ya kamata ya zama wanda za a bawa ya haddace alqur'ani alal aqalli ya haddace shi a kowane lokaci ka tuntube shi zai karanta maka shi ba shi da bukatar sai ya duba ko sai ya saurara sannan ya kamata a ce wanda duk za a yi masa wannan ya kamata ya zama na kamar wancan a bisa wancan tarifi da shi Gwani Hassan Al-Muqri yayi cewar ya kamata ya zama na marubucin sa a duk lokacin da aka bukaci ya rubuta wani abu alqur'ani zai rubuta shi daidai ba tare da bukatar sa ya duba takarda ba dan haka wannan dai a takaice kira ne wanda kuma zan iya cewa matashiya ce gare mu baki daya lalle ya kamata mu maida hankali kan harkar alqur'ani saboda babban abin da zai bada mamaki shine sai kaga wanda aka nada sai mutun ya ce an nada shi an musa gunin alqur'ani amma idan ka rutse shi izu goma kai ba izu goma ba izufi biyar a duk inda yake so alqur'ani wallahi ba zai iya karanta maka izu ɗaya lafiya kalau ba a duk inda yake so ba wai ka zaɓa masa ba duk inda yake so daga guri kaza zuwa guri kaza to in wasu sun cancanta an yi musu dama haka ake so kuma ƙarfafa gwiwa ne da ƙara goyon baya to amma wanda bai cancanta ba yayi hakuri har lokacin cancanta yayi duniya tana da yawa kuma lokaci yana da yawa in Allah ya sa albarka wanda duk yake so sai ya dage har yanzu kofa a bude take alqur'ani kullun ku yashi ake kuma malamai masu koyar da shi suna nan kuma har yanzu kofofin su a bude suke ba su rufe su ba kuma alhamdulillah abin yana ta yaduwa ana ta yi yau da gobe to sai mutun ya jira lokacin sa in yayi shi ma za a yi masa za a zo har lokacin da zai zama ba ma shi zai ba shi ma sai dai yayi wa wasu to don haka ina kara bawa ƴan uwa shawara da kuma kira gare su cewa lalle lalle ya kamata mu yi duba kan wannan al'amari na harkokin nadan nan da ake to ɗan uwa masu sauraron mu kada ku manta kuna tare da mu a cikin wannan gidan radio mai albarka na Aminci Radio wanda bisa dukkan alamu yanayi ya nuna cewa yanzu mun ci rabin lokaci amma mun dora akai to amma dai za mu dan tafi wutar rabin lokaci kaɗan kafin mu dawo insha Allah
ne mutum maganar subhana ne girma ko rike qur'an ba zai siyace ba
ne mutum maganar subhana ne girma ko rike qur'an ba zai siyace ba
Allah da kai ne ka fara batu mafi girma dangun ka dai na amin tunane mai alfarma baiwar da kai mani da ka dado ta yanzu ma bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama kanfa na cin mahako ba dai iyawa ba
wane mutum maganar subhana ne girma ko rike qur'an ba zai siyace ba
karo dugu na salati da bai kidayo ba kun wanda alkadarin sa ba zai misalto ba khairul anami da bai ta ba kuskure san ba sadiyan gidansa da mata yansa ba wai ba
to masha Allah ɗan uwa barkanmu da dawo a cikin wannan shiri mai albarka na taskar alqur'ani daga nan gidan radio aminci mita 103.9 zangon fm wanda in ba manta ba muna cikin tattaunawa akan wasu al'amura da suka shafe mu ƴan uwa makaranta alqur'ani musamman a bangayance saboda kada a manta cewa wannan shirin alqur'ani wani littafi ne wanda yake babban kundi mai bangarori da yawa kuma kowa da irin yadda Allah ya sare masa hidima kala daban-daban wani Allah ya sare masa ya hidimta masa wajen rubutun shi wani zaka samu wani rubuci ne kawai ya ta rubutu yau da kullun wani zaka samu shi kuma ya ta karanta shi abin nan an zahiri kalbin hadda kenan tilawa wani kuma zaka samu gwanin takararsa ne wani kuma zaka samu mai zauna ya kafa kansa ya ta bada ilimin alqur'ani wani ya ta koyar da tafsirin sa wani kuma ya ta koyar da tajwidi wani ya ta koyar da qira'at bambance da fuskoki na karanta shi wayanda suke mabambanta zuwa dai karshe to wannan shirin shi abin da ya maida hankali akan sa shine hidima alqur'ani ko kuma alqur'ani a tsangayance wanda kamar zamu iya cewa gwaninta ta alqur'ani kenan to akwai dan uwa wanda idan ban manta ba yayi tambaya yake magana cewa to gashi misali bambance ya kamata idan an samu lokaci wani lokacin a dan yi bayani akan bambance da ake samu akan tsakanin riwayatu warshin da riwayatu hafsin misali ya fada sai yake cewa kamar fadin ubangiji subhanahu wataala wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizuna to sai ce wani lokacin sai ji Hafsa kamar an ce wa yattaqi haka ko kuma abin nan wannan dayar wa ma an sanihi illa shaytanu an zikura sai ji an ce Hafsa an ce wa ma an sanihu to shi wannan dan uwa da yayi wannan tambaya wanda a halin yanzu haka ina kyauta da tun yana sauraron mu sai yake cewa da Allah yana roƙon idan Allah ya sa an samu lokaci wani lokacin ko dan kadan ne a dan yi bayanin wayannan fuskoki da suke tsakanin riwayoyin nan guda biyu ta Warshu da ta Hafsu wanda kamar za a iya cewa su ne dai mashhuran riwayoyi wayanda ake karatu da suna alqur'ani a wannan kasar tunda alqur'ani akwai qira'o'in sa wayanda suke sabu'iyyai ko kuma ce al-ashir qira'atul ashir wanda kowane ƙari'i yana da rawayoyi wanda suke marwayatansa guda biyu kuma wanda kowane marwayaci yana da almajiransa wanda ake cewa da wannan hanyar da almajiransa koyar tariqa to shi wannan bambanci da yake tsakanin su shine tuntuni dama malamai sun riga sun yi rubuta akai kuma sun rubuta a waki wasu sun rubuta a littafi haka don in ban manta ba akwai wani littafi wani tsohon littafi haka da taba samun shi a gurin malam namu haka tunda dadewa shi kawai abinda malamin yayi ban iya kiyaye sunan littafin ba amma dai insha Allah zan yi kokari tunda zancen ya biyo ta kai mu samu kiyaye sunan littafin da kuma sunan shi malamin da ya rubuta littafi ne da aka rubuta shi a zube ba a waƙe ba kawai bambance sai dan sura misali suratu fatiha sai ya rubuta anan a riwayatuwar shi dama inda aka hadu guri ɗaya ba sai an rubuta shi ba iri ɗaya shi karanta to inda aka samu bambancin sai ya rubuta nan riwayatuwar shi kamar table kenan nan kuma sai ya rubuta riwayatu hafsin to a ƙasa sai ya rubuta a fatiha ana karanta maliki sai da wannan a riwayatu hafsin kuma ana cewa maliki to irin wa'annan bambance haka ya rubuce tun daga farkon fatiha har zuwa ƙarshen minal jinnati wan nasi to a waƙe kuma idan masu sauraro na suna ji akwai littafi na Hidayatul Murid ila riwayati Abi Sa'id shine abin nan al-Imam Warshi wanda sharhi ne zance na manzuma wacce Sheikh Muhammad al-Mutawalli ya rubuta shugaban makaranta na Misra a cikin riwayati Warshi ta kan hanyar Shatibiya wanda ina ce Shatibiya din mai saurari na ya ji kuma ya san wani littafi ne zamu iya cewa shi ne babban kundi wanda makaranta da masu karatu da kira'o'i da ruwayoyi yake zama kamar shi ne wani da store nasu zan iya cewa da store kenan ko kuma wani abun nan constitution wani dai abu wanda zai zama shi zaka koma don ciro menene hujjarka akan wannan karatu da kai da shi to shi wannan littafi gaba ɗayan abin da ya tattauna akai shi wannan Hidayatul Murid din ya tattauna ne akan abin da ya shafi bambance-bambancen da suke tsakanin riwayati Warshin da riwayati Hafsin wanda kuma gashi ina tsaka da wannan bayani sai ga shigo ɗaya daga cikin gwanayen namu Gwani Baba Adamu shi har ma ya ƙaraso gashi shirin da ya taho ƙarshe to amma duk da haka Gwani Baba muna yi maka barka da zuwa wannan shiri mai albarka ka sai ka yi sallama ga masu sauraro
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو kamar yadda aka sani in ba manta shi gwani baba Adamu dawa dai duk da wannan satin yayi bayani yake cewa in fa an ce baba Adamu gwani baba Adamu baban mai dahara ba fa babban baba bane karami ne dan auta ne wanda bayani ya gabata cewa to ai da wanda dan auta da babban ai duk ɗaya ne in dai baba ne kai baba ne gwani baba dan haka muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri mai albarka
ina ansawa gani
kuma alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wataala gashi lokaci ya tauna masu saurare to amma dai duk da haka zan dan kammale wannan bayani da na kawo na maganar wancan dan uwa mai tambaya kan ya kamata a yi bayani kan bambance-bambancen da suke kan tsakanin qira'atu ko in ce riwayatu Warshin da riwayatu Hafsin to shi wannan dan uwa ko in ce shi wannan babban malami Sheikh Muhammad al-Mutawalli ya rubuta wannan littafi na Hidayatul Murid ne akan wa'annan bambance-bambancen da suke tsakanin riwayatu Warshin da riwayatu Hafsin wanda tun a farko da ma ya faɗa yake cewa wa ba'du fa hazan nazmu fihi zakartu ma yukhalifu Warshin fihi Hafsan fa hasila bayan salati da sallama da kuma salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan littafi ko kuma wannan waka tawa da zan yi ta ne kan bayanin abinda Warshi ya saba da Hafsu a ciki akan haka zai yi wannan littafi to shine ya bude ya bayanai wanda insha Allah duwa da yanayin lokaci ya riga ya cimma daga siya yanzu ba zai yi mu dauko wannan bayanai na wa ma an sanihu da aka ce a can Hafsu da kuma ma an sanihi da aka ce a nan a Warshu ko waccan wayar taqihi da wayar taqe zuwa ƙarshe ba sai dai in Allah ya kai mu wani lokacin ko wani satin in mun samu dama in kuma ba a samu dama ba sai wani lokaci insha Allah za mu tabo sai mu dora mu ci gaba to gashi lokaci ya taho gani baba da ban sani ba ko kana da wata tsarwa cikin minti ɗaya ko biyu da za ka yi mana ita sai kuma mu taba masu sauraro kai tsaye su sadu da mu a cikin wannan shiri
eh tsara'an babar da na zo ita shine dai ba zai wuce godiya ga dai ku gaba ɗaya ba da kuke bayarwa na wato harta wannan wato ainihin majalisi mai albarka.
Alhamdulillah.
Allah ya saka alkhairi.
Amin amin amin. To masha Allah mun gode gani baba Adam, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kara muku lafiya. To zamu ji akan masu saurari kai tsaye za ku iya taba mu akan 0900 5555488. 0900 5555488. Ko kuma 0700 5820 2277. 0700 5820 2277. Wayannan su ne lambobin da za ku iya samun mu kai tsaye ta cikin wannan shiri na taskar Alkur'ani. To ga wani dan uwa yana kira. Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka ka dai da muke tare.
Ina tare da Muhammad Sani, yakan yalla fa Fatima Tsarai.
Ah wallahi Muhammad Sani Badumawa, ya kana lafiya?
Lafiya Allah wallahi, kana bi.
Alhamdulillah an gode Allah.
Wallahi aya na rubuta shi ga wallahi wai shi aka sace mai ne.
Allah sarki ya Allah ya Allah, to Allah ya mai masa da alkhairi. Allah sarki Allah sarki, to Allah ya mai da alkhairi.
Amin amin. Ina jin daɗin wannan shiri. Musamman ma duk da ta mun shi lallar ba ma ana yi.
To alhamdulillah alhamdulillah Malam Muhammad Sani.
Ina jin daɗin ne muke a gaskiya wallahi ina jin daɗi kware da gaskiya ina godiya.
To madallah mun gode sosai madallah Malam.
Allah ya kana da sanin lafiya.
Amin amin ya Allah amin amin mun gode sosai mun gode mun gode. Masha Allah. Na'am 0700 5855288. Ga wani muna tare da shi. Na wassalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare, barka dai. Alhamdulillah, da wa muke tare. Malam Ahmad ya kokari.
Alhamdulillah.
To masha Allah. Alhamdulillah alhamdulillah. Sunan ina tunanin ban manta ba kamar Tasirur Rahman ne shi ma. To amma wannan din ya bambanta da wancan na farko, kuma yadda za a same shi sai dai gurin malam din, tunda in baka manta ba za ka ji mun tattauna kan cewa malam din shi ba sayarwa ake yi ba. In an buga kawai rarrabawa malamai yake yi, in aka rarraba musu to kuma wanda yake da bukata zai iya zuwa, in akwai sai a bashi, in kuma babu sai dai in an buga wani, mafi yawa dai haka ake yi. A'a ai a'a sai dai shi mahirin a gurin sa ake samu insha Allah. Madallah amin amin mun gode sosai masha Allah. Na'am assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Da muke tare.
Assalamu alaikum. Barka da
marhaba. Barka da rana. Ina gajiya, ya kokari? To masha Allah, da muke tare.
Almajirinka daga Tsangayar, Malam Musa Wali Marigayi.
Ah masha Allah masha Allah. Sunan?
Allah ya kare ka.
Amin 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 amin. Ya sunan naka?
Mu'az daga Ungwaye.
Na'am Malam Mu'az, Malam Mu'az sannu, ya kokari?
Almajiri.
To madallah mun gode sosai mun gode.
Tambaya ta sai.
Na'am.
Na'am.
Ina sauraron ka.
Sai akwai bambancin da ake faɗa kamar irin wajen wala kadija ayala.
Mhm.
Ko wala kadija ayala.
Mhm.
Ne ne ke ake ci wannan ne inganci.
Eh wala kadija ayala ake cewa mai mukan yala din nan.
Na'am.
Ida ayala. Eh zaka faɗe shi, zaka faɗe shi da tashili. Shine shi ma wannan Allah yadda zamu zo kan sa, in Allah yadda. Akwai shi wannan malami da yanzu muka fara maganar sa mai hidayatul murid, yayi wannan maganar kwarai a ciki, ya fadi hukuncin da yake ciki. In ban manta baitin ba dai kamar yana cewa wa fi jaa ala qusur wa wasid wa mudda in tusahil wa da'a tawsidan in kunta mubdila. Eh to wannan shine abin da ya fada. In ka zo jaa ala, to zaka abinnan zaka yi kasru na badal, sannan zaka yi tawsidul badal. Wannan dai wani dogon bayani ne wanda ma yi daga baya insha Allah, tunda yanzu lokacin masu sauraro insha Allah. Amin amin madallah. Amin amin mun gode sosai mun gode masha Allah. Masha Allah. Na'am, salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To wannan ma sami an sami tsaiku. Na'am, salamu alaikum. To shi ma wannan mun sami an samu tsaiku layin an sami matsalar network. Za ku iya samun masu fili 0905554388 wanda ita ce nambar da za a iya samu. Na'am, salamu alaikum.
Salamu
alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka ka dai, ina gajiya? Masha Allah. Da wa muke tare? Na'am? Na'am, masha Allah, masha Allah, Malam Muhammad Awalu. Ya kokari? To masha Allah, mun gode sosai. To Allah ya sa mun sani. Na'am, ina sauraron ka.
Na'am. Kamar yadda ake cewa qala ayyamantum ko qala ayyamantum lanabi.
Shi ma irin wancan ne, ba a cewa qala ahamantum, sai dai qala ahamantum. Qala ahamantum ha, ba ha ba, ba ya ba, ba a ba. Aha, aha. Wannan shi ne, shi ma in Allah yadda za mu zo kan wannan insha Allah. Za mu zo insha Allah in Allah yadda. Masha Allah, amin amin, mun gode sosai. Na'am, salamu alaikum. Na'am, alaikum salam wa rahmatullah. Da muke tare? Alhamdulillah, lafiya lau. Amin ya Allah, amin amin.
Ina magana da Abba da zan kora. Allah ya saka wa gane da alheri, Allah ya mai da gani gida lafiya.
Amin amin, wala Abba ya kokari ya gajiya.
Alhamdulillah.
An yi suna lafiya.
Alhamdulillah.
To Allah ya raya, Allah ya raya. A gaida gwanin. To masha Allah, amin amin, mun gode sosai. Madalla. 0905554388 wannan ita ce number da za a iya samu, ko 0705820222777. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke tare?
Barka
dai, ina gajiya.
Alhamdulillah, alwajirai.
Alhamdulillah, an gode Allah. Da muke tare?
Kana magana da kai da Isa kan ne doka.
Masha Allah, wala Isa ya lamura ya kokari.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Na ji gode, gode
sai kace Allah idan wannan sura. Amin, amin ya Allah, duk ba sa nan gaba ɗaya da ana boci.
Lalle
kam ayi lalle kam ace gidan gare gani ya kubu dogon tila gare. Amin ya Allah, amin 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 amin, masha Allah, mun gode sosai. To wannan itaci ita ce wayan mu ta karshe da zamu daga. Lalle to kuma kullu lokaci. Assalamu alaikum.
Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin amin ya Allah, marhaba. Da muke tare? Amin amin ya
Allah.
Amin 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 amin.
Kana magana da kanan makarantar murga ma na surfana jajira.
Ah, masha Allah, masha Allah, marhaba. Mai riya kokari.
Alhamdulillah, mun gode Allah.
To Allah ya saka da alkhairi, mun gode sosai. Amin amin ya Allah. Amin amin amin, mun gode sosai, an gode, Allah ya saka da alkhairi. To Allah ya kiyaye, masha Allah. A gaida ɗan. To Allah, Allah, Allah ya zikan mala, Allah ya masa rahama. Da sauran magabatan mu baki ɗaya, Allah ya musu rahama. To ina ganin da wannan wayar ita ce ta ƙarshe, da kuma ita zamu rufe wannan shiri, wanda ni Abdulbasit Gani Rabi Faji na jagoranta, da kuma ɗan uwa Gani Baba Adamu. Baban Gwani Ibrahim mai ɗahara shi ma ya yi tarayya da mu cikin wannan shiri, da kuma sauran gwanayenmu da mun shi gabatar da shirin, wanda yau ba sanan sun yi tafiya. Muna fatan Allah ya dawo mana da su gida lafiya, kuma Allah ya karɓa mana, Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
kiri Qur'ana ba zai siyace ba
ya ƴan uwa ku sani Qur'ani mai sarki sako ya zam daga jalla madaukakin sarki zuwa ga bayi dan sha'anan su yayi sauki da nufin su bi shi gaba dai kar ya zam tinki.